Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Hukumar Anfa Sakobri ta kama bindigogi masu zokin loda albaru sai 661 da aka shigo da su ta teku a Lagos. Tuni dai aka damƙe dillalin makaman Oscar Okafo, injiniya Kailani ya nuna fargaba.
Gwamnati ta sa ido kan Biafra, suna ta tada zaune tsaye akan su suna son su raba Najeriya.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta kafa kwamitoci don bitar rumfunan zabe da kuma cibiyoyin zabe da ba wa 'yan ƙasa da ke ƙetare damar kaɗa ƙuri'a. Burtaniya ta koro su 'yan Najeriya 41, cikin waɗanda aka dawo da su ɗin tsofi ne, sannan wasu su kuma dama masu laifi ne da za su da zaman daurin su a Najeriya. Hotunan shugaba Buhari na ƙara fitowa daga hutun da yake a London. Mai marawa APC baya Sale ba koro da maturu ya ce masu kin jinin yaki da cin hanci ne yake cewa shugaban ba shi da lafiya.
Muna ba ma shugaban ƙasa goyen baya yaki da cin hanci da rashawa da yake yi ƙasar nan idan aka yi la'akari talakawa suke shan wahala.
Babbar kotun tarayyar Najeriya ta tura tsohon minista Abuja Shamsuddin Bala Muhammad zaman gidan wakafi a gidan yarin kuje kan zargin badakalar naira biliyan 1 da miliyan 200. Nasira da Mailika Imarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani, wani babban limami a garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma Mr. Mark Amani, shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya. Ga Sheikh Almadani.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana mazauna arewacin Najeriya, musulmi da Krista baki ɗaya, mu yi haƙuri, mu daure, mu miƙa wuya zuwa ga Allah, mu tabbatar nasara tana bibiyar mu ne, amma idan mun dage mun nemo ta, ba a samun cin nasara da mafarki, ba a samun cin nasara a zaune, ba a samun cin nasara da tsammani ko tunani, duka ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa. Za mu taimaka ma junanmu, mu tausaya ma junanmu. Idan aka ce wane yana laifi aka hana shi, an taimaka mishi ne ba wai an kwanta mishi ba ne, don ba zai iya gane hakan ba sai an je kiyama. Haka nan manzon Allah ya ce duk mai laifi ku hana shi, ko kuma ku taimaka ma wanda aka zalunta, shi kuma wanda ya zalunce shi ma ku taimake shi. Aka tambayi manzon Allah menene taimakon da muke iya ba wanda ya zalunce, gashi an tabbatar ya kwari al'umma, ya ce ku hana shi wannan zaluncin, an taimaka mai a rayuwarsa. Kaga da zamu yi haka za mu samu cin nasara. Muna da wuraren noma, muna da komai da komai Ubangiji ya bamu. Kai har ma zan iya cewa Alkur'ani ya ce mana walaqad ataakum min kulli ma sa'altumu. Duk abin da muke nema a wajen Allah, wallahi billahi babu ɗayan da bai bamu ba mu a Najeriya. Duk abin da muke so Ubangiji mu ya bamu. Yanzu ya rage mana ne kawai, ya zamu danne mu yanka, ba ambaci Allah suwa za su yi mana gashi, wa zai raba mana ko mu samu ci. Idan muka ci lafiya za mu haihu lafiya, za mu haifar kuma za mu aji alkhairi a bayan ƙasa. Idan kuma muka ce ba za mu wannan ɗarin ba, to mu za mu zo mu wahala, kuma mu wahalar kuma mu sanya al'umma cikin tashin hankalin da Allah kaɗai ya san iya ƙarshensa. Don nake so in dakata zuwa ɗan wani lokaci nan gaba, idan Allah ta'ala ya ƙara ba ni ikon dawowa, da fatan Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka, kuma ya sanya ma waɗannan masu aiki istiqama, ya kuma sanya mu koma su gidan aljanna. Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu, ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya, ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da suke mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya. Akwai wani bagiri guda ɗaya nan so mai muhimmanci in tattauna da ku akan sa, shine alaƙar da ke tsakanin Fulani, wato in an ambaci Fulani ana nufin makiyaya kenan, wato ba Fulani kaɗai ba. Idan muka ce makiyaya kowa na ciki, domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne. Akwai Larabawa masu kiwon raƙumi sunansu makiyaya, akwai Fulani masu kiwon shanu akan ce musu makiyaya, akwai waɗanda ba can ba ba nan ba, dan yanzu kiwon shanu ya tashi da kan Fulani ya koma na masu dukiya. Saboda haka alakar su da manoma takan taɓarɓare sau da yawa. Ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne, ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da takai da tawakkali ga Ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma. A sakamakon haka ɗan uwa bayin Allah, wancan hadisin da ke baya da nayi magana a kansa, nake cewa manzon tsira ya ce sallallahu alaihi wasallama, ka taimaka wa ɗan uwanka.
Shi ma Mr. Mark Amani ya ce sai da mutunta juna da kuma biyayya ga umarnin Allah, 'yan arewacin Najeriya za su ci gaba.
To madalla, assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani, ni ne Mr. Mark Amani, shugaban kananan kabilu na arewacin Najeriya da Abuja. Ina gode wa ita Voice of America yadda kowane lokaci take bamu dama domin mu faɗi abin da ya kamata, mu ba da shawarwari, masu ji su ji, masu amfani da shi su yi, wanda kuma za su amfani shi kuma wannan ya rige nasu. Na farko dai zan fara da kananan kabilun arewacin Najeriya. Mun san cewa zaman lafiya shine komai. Sannan abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya na shafari har ma ta kai lokacin da nake in ba dan Allah ya riga ya yi na arewacin Najeriya, sun ce gaskiyar magana ni babu ma abin da zai hadan da arewacin Najeriya, saboda abun kunyan ya isa, rashin mutuncin ya isa, rashin sani ya kamata ya isa, rashin basira ya isa, saboda har ma muka rasa yadda zamu fito domin mu gyara al'umman arewacin Najeriya, domin mu ba da shawara yadda abubuwa za su tun mana daidai. Har na kai lokacin ma nake kai babu ma dattawa ma gaba ɗaya a arewacin Najeriya, saboda bakin ciki, domin rakumin dawane ya gani gida ya ce Allah shi wadar na kai lalace. To a gaskiyar magana abin da nake so in ce, dan Allah na rute mu mu fito mu gaya wa kanmu gaskiya, mu fito mu hangi halin da muke ciki, mu fito mu yi tunani yadda za mu zo mu bari ƴaƴanmu, jikokinmu da tattabakulninmu yadda washin walma irin rayuwa za su zo su kasance da shi. To idan ba mu yi hankali ba, wallahi za mu zo muna cewa dama Allah bai yi mu ba. Bari in yi misali, idan muka koma yadda muke tinkaro da addini da wane ne da wane ne, gaskiyar magana abin kunya ne a ce mu masu maganan addini, sannan aka waye gari mu ne muka zama mugayen mutane, mu ne muka zama masu aikata abin da ba shi ba da sunan addini. In Kirista ya zama Kiristan banza, to gaskiyar magana Christianity insa bai kara mishi komai ba, sai dai kawai asara ne na rataye sunan Christianity. In kai musulmi ne dama, sai ta kasance baka bi dokar musulunci ba, baka san yadda za ka yi ka zauna da mutane a kan kai musulmi, to a gaskiyar magana ka yi asara. Domin addini yana koya mana zaman lafiya, addini yana koya mana zaman dangantaka da kowane irin mutum. Yanayin rayuwar da muke ciki bai kamata a ce ‘ya’yana da ‘ya’yan ‘yan uwana su je suna tashin hankali har ma su karkashe kansu da kansu bayan sun san kansu da kansu. Ni ma ka amani na ga ‘ya’yan da muka san su wanda suka fuskanci kansu da kansu, gaskiyar magana ban ma samu adalci ba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.